Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau Laraba 14 ga watan Maris na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da Hajiya Halima Idris mai ba gwamnatin jihar Kaduna shawarwari a fannin kirkire-kirkire da harkokin ci gaba akan batun tsaro da kuma sauransu. Za kuma ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ba za ta huta ba sai ta ga an ceto ɗaliban makarantar Dafci da sauransu da sauran ƴan matan da ke hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram a lokacin da ya gana da iyayen ɗaliban a jihar Yobe. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ziyarce-ziyarcen da shugaba Buhari yake yi a garuruwan da suka samu kansu cikin tashin hankali musamman ma garin na Dafci. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-5. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dubban ɗaliban makaranta a Amurka sun ƙaurace mu azuzuwa da safiyar yau Laraba don su yi zanga-zangar nuna ɓacin ransu game da rashin ɗaukar mataki a majalisance don kawo ƙarshen yawan harbe-harben bindigogi a makarantu, don kuma su tuna da waɗanda aka kashe a harbe-harben kan mai uwa da wabin da aka yi a wata makarantar sakandare ta Florida. Minti 17 aka yi ana zanga-zangar, wato kowane minti guda saboda ɗaya daga cikin mutane 17 da aka kashe ranar soyayya ta Valentine, lokacin da wani ɗan bindiga mai shekaru 19 da haihuwa mai fama da matsala ya buɗe wuta a makarantar sakandaren Major Stoneman Douglas da ke jihar Florida. A can ɗaruran ɗaliban sun bazu cikin filin ƙwallon makarantar don yin zanga-zangar kan wannan ɗanyen aikin da aka yi a gabansu. Waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce an shirya yin wannan ƙauracewa ma azuzuwa har sau 3,000 a faɗin ƙasar, ciki har da gaban fadar White House da kuma majalisar dokokin ƙasar ta Capitol. Ƙasar Burtaniya ta bayyana jerin matakan da ta ɗauka kan Rasha, ciki har da korar jami'an diflomasiyyar Rasha 23 bayan da ta yi watsi da buƙatar Burtaniya ta bayanin yadda aka yi wata guba samfarin ta zamanin tarayyar Soviet aka yi amfani da ita a garin Salisbury kan wani tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar Rasha Sergei Skripal da diyarsa Julia. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta bayyana martanin da aka ɗauka ɗin a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar. Ta ce gwamnatinta za ta gabatar da wani ƙudurin doka na kare ƙasar daga aika-aikar abokan gaba, kuma mai yiwuwa ma ta ɗau wasu ƙarin matakai game da laifukan leƙen asiri. Martanin da ta ɗauka sun haɗa da sauye-sauyen shigen Magnitsky wanda ka iya kaiwa ga ƙwace ƙadadorin 'yan Rasha da ake zargi da cin zarafin bil'adama, da kuma dakatar da duk wata muhimmiyar tattaunawa tsakanin Burtaniya da Rasha, ciki har da shirin ministan harkokin wajen Rasha na kai ziyara Burtaniya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ɗan takarar jam'iyyar Democrat Corney Lamb ya yi shelar yin nasara da safiyar yau Laraba a zaben majalisar wakilan Amurka na musamman da aka kusan yin kankan na kujerar wata gunduma da ke wajen Pittsburgh a jihar Pennsylvania. Lamb, wanda wannan ne karan farko da ya takarar zaben, ya ɗan sha gaban ɗan takarar jam'iyyar Republican Rick Scott a yayin yunkurinsa na wakiltar gunduma ta 18 ta Pennsylvania, wadda tungar yan Republican ce inda Trump ya ci da maki 20 a zaben shekara 2016. Yan Republican sun kasance kan kujerar har tsawon shekaru 15. Sai dai har yanzu jami'an zabe ba su fitar da sakamakon ƙarshe na zaben na jiya Talata ba. Kuma da wuya kafofin yada labarai su iya hasashen wanda zai yi nasara saboda tazarar da ke tsakanin su ba ta da yawa. Kasar Saliyo za ta gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa cikin makonni biyu masu zuwa, bayan da kowanne daga cikin duka 'yan takarar shugaban ƙasa 16 ya kasa samun akalla 55 cikin 100 daga cikin ƙuri'un da aka kada a zagaye na farko. Shugaban hukumar zaben ƙasar Muhammad Fa'ali Kwanti shine ya bayar da wannan sanarwar a wani taron manema labarai da daren jiya Talata, mako guda bayan da aka gudanar da zaɓe a ƙasar. Za a je zagaye na biyu tsakanin ɗan takarar jam'iyyar APC Dr. Samaru Matthew Wilson Kamara da ɗan takarar SLPP Julius Ma'adu Biyo. Kamara, wani tsohon minista wanda ke takara ƙarƙashin jam'iyyar APC, ya samu kashi 42.7 cikin 100 na ƙuri'u, wato saura kaɗan ya kama Biyo na jam'iyyar SLPP wanda ya samu kashi 43.3 cikin 100.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne mai ba gwamnan jihar Kaduna shawara ta fannin kirkire-kirkire da ayyukan ci gaba Hajiya Halima Idris ta kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. Kuma abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba ya tattauna da ita akan batun ilimi da tsaro a jihar ta Kaduna. Da farko ga tambayar da ya yi mata.
To, kwanaki an bullo da wani tsari na ciyar da 'yan makaranta kyauta ko 'yan firamare kyauta. Ina aka kwana da wannan tsarin? Shin har yanzu ana tafi da wannan?
Masha Allah, har yanzu ana tafi da shi. Ai, mata yanzu sun kudance, mata masu abinci ba.
Kuma ana samun ƙarin
wallahi, alhamdulillah, sosai. To, ai, saboda kaga wani lokaci yaran su kansu suna zuwa makarantan. Wani yaron ba zai je makaranta ba saboda bai da abin da zai ci. Ba wai makaranta ba wai abinci kadai ne ke kai su makaranta ba, wani lokaci har da makarantun yadda suke. To amma yanzu da aka bunkasa su aka masa pantry, kuma yaro yana ganin ga furniture, zai kwanta kan zai zauna kan kujera da kyau, ga malamai masu wanda suka san abin da suke, su kansu yaran suna zuwa gaskiya suna zuwa makaranta. Alhamdulillah.
Yanzu idan mun koma kan batun tsaro, idan kin kula talaka lalle yana wannan korafin cewa ana ta sace-sacen jama'a. Sun ci gaba da abin nan duk da cewa da ake an dau mataki, yau kiga an dau mataki sai kiga an ci gaba da wannan wannan a kama mutum a ce sai ya bada miliyan kaza. Kun bai da miliyan kaza din. Ba ki ganin kamata ya ce gwamnati ta dau wani kwakwaran mataki kan wannan matsala?
Gaskiyar magana, ina ji ban tsammani a cikin gwamnatin jihar Kaduna akwai wani fanni da gwamnati jihar Kaduna ta ba ƙarfi na taimako irin magana mai tsaro ba. Amma abu biyu za ka zauna ka kalla. Matsalar ta wuce matsalar gwamnati, wallahi gwamnati na iya yinta. Yau in ka ce za ka kama hanya Abuja nan, duk bayan kilomita 2-3 za ka ga motoci. Wasu motocin ma ba ka ganin su na jami'an tsaro, wasu suna cikin daji. Dan ni an taɓa tare ni a titi da safe, amma wallahi ina ɗaukar waya na kira su, ka san minti 2 ba ai ba, ban san daga inda mota nan ta fito ba. To amma matsala biyu ce. Matsalar farko shine mu mutanen jama'a wannan da suke sasace su, misali in ƴan gari ne ba wanda bai sani ba, dan wane ne, dan wane ne, dan wane ne, sun san junan su, amma ba su so ayi tsaron ne, ba su san a kama. Daya kenan. Na biyu, hanyar Kaduna Abuja ko kuma kamar yadda dadi hanyar Lagos take, duk inda ake kai kawo dole ne aka samu irin wannan abu. To amma me wasu ƴan siyasa sai suka amfani da wannan damar ake mai da shi magana siyasa. Amma idan za mu zauna mu kalli abin tsakani da Allah, ba wai magana ce ta waye da ta shafi, saboda Malam Nasiru na kai ne shi yasa ba kake da ji ana labari. Amma da garuruwa su hanyar Lagos ɗin kuɗi ne, ba inda ba a sace take.
To madalla, kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, yau ne shugaba Buhari ya kai ziyara a garin Dafci a jihar Yobe bayan ya je Maiduguri. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya yi hira da shugaban kungiyar iyayen ɗaliban da aka sace a Dafci akan abubuwan da suka tattauna da shugaban.
Yanzu ina tare da Bashir Alhaji Manzo, kai ne shugaban kungiyar iyayen nan, daliban iyayen nan da aka sace na garin Dabciko.
Eh, haka ne.
Na'am. To ranka dade yau shugaban kasa ya ziyarci makarantar nan na Dacci, har ma an ce ya gana da ku. Kamar da me da me kuka gana ne da shugaban kasa game da batun iyayen naku?
Eh, to alhamdulillah shugaban kasa ya zo ya sami mu a makaranta na garin Dabci inda aka sace mana yara, kuma ya zo an ba da dama breakfast tayi nata. Ni nayi a madadin iyayen yara.
Na'am.
Kuma shi mai girma gwamnan jihar Yobe shi ma ya yi bayani da turanci, sannan da ya gama shugaban kasa ya karba, ya ba mu hakuri kuma ya jajanta mana, kuma ya ce insha Allah suna nan suna ya kokarin da wani wanda yake karɓayin sa, wanda alhakin abin ya rata wa yanzu jami'an tsaro suna sama da na ƙasa suna nan suna ya kokarin, da kuma hanya ta sulhu suna nan suna bi don su karɓo mana yaran mu su dawo su haɗu. Safon da ya kawo na.
To kamar ko ya gaya muku lokacin da ake kokarin za a kwato waɗannan ko kuma za a sake karɓo waɗannan ƴaƴan naku daga hannun waɗannan mutane?
Gaskiya bai gaya mana ba wannan nan.
To kamar ku me kuka gaya masa?
Eh, mu sakonmu duk da babu lokaci bai ba mu dama mun yi fata gaba ɗaya sakonnin mu ba, amma sako ɗaya dai muka samu wanda shine babba a gare mu, na cewa ya kokarin sa ya taimaka ya ceto mana yaran mu ya dawo mana da su hannun mu. Wannan shine dai a cikin sakonnin da muka so mu yi sanar masa wanda muka samu da muka gabatar.
Kamar dukan ku iyayen yara 110 nan ne kuka halarci ko kuma an zabi wasu daga cikin ku ne?
Ah, an ba da dama, da ka san an ce mana ba zai zo da ba, Adama to zai tsaya.
Na'am.
An ce mu zaɓi wakilai musan hudu su je su wakilai mu. Duka kuma an ba mu dama, ai na kira sunayen su ɗaya bayan ɗaya sun shiga cikin hall. Hatta mata haka su ma na kira sunayen su ɗaya bayan ɗaya sun shiga hall.
Bisa rahotanni da muke samu, kamar akwai su waɗannan ƙungiya da ke fafutukan ceto ƴan matan da aka sace da ke babban birnin tarayya Abuja, sun yi barazanar ma za su kai gwamnatin tarayya kotu idan har ba a yi kokari an kuto da waɗannan matan ba. Kamar ya dangantakan ku yake da waɗannan matan da ke wannan fafutuka?
Eh, to ta an ce mana jiya sun yi wannan fafutuka, amma mu ba su sanar da mu cewa za su tafiya ba, da sun shawarce mu ko za mu tura namu wakilan su je su biya, amma su suka hirya ga su.
Madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ziyarce-ziyarcen da shugaba Buhari yake yi a garuruwan da suka samu kansu cikin tashin hankali, musamman ma garin na Dabci. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Kuma sauraro, ku mana aikin gafara, ba mu samu dama kawo muku wannan waƙar ba, amma yanzu mun samu kira daga na farko daga Kano.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
Ina tare da Umar Ofisa Unguwa Fulani mai fata daga Aminan Jihar Kanan, jihar Kanan, Najeriya.
To Umar Ofisa, muna jin ka.
Na ji maudu'in da ke kawo, wanne ne mana dajo da layin ya riga ya kuku sai mune dazu.
Game da ziyarce-ziyarcen da shugaba Buhari yake yi ne a garuruwan da suka samu kansu cikin tashin hankali, musamman kamar garin Dabci, me ra'ayinka?
Shugaban kasa ya kamata ya yi, saboda abu ne mai amfani. Irin wannan abu ya kamata shugaban kasa yana kai ziyara, wanda yake ganin cewa ya gano irin matsalolin da suke ciki, sai ya magance su. Amma in ya zauna bai irin wannan ba, za a samu korafe-korafe, ko ba zai san al'umma cewa saboda zaɓen su aka yi don al'umma. In da ya yi wa al'umma aiki ba abin da zai yi, ya kamata shugaban kasa ya jajirce ya kai wa'annan, kuma ya kamata ya haɗa musu da tallafi duk inda ya kai. Ya kamata ya ƙara tsaro a gurin, ya ƙara ƙarfafa tsaro, kuma ya ba su ɗan wani abu, saboda ruwan ciki ake jin da rijiya. In ba a ba su ɗan wani abu kuma sai za a zo a yi bidan, kuma za su ina kasa babu wani ɗan kayan aiki. Umar Ofisa daga nan jihar Kano nake cewa a tashi lafiya.
To mun gode Malam Umar Ofisa. Yanzu kuma bari mu je Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba.
To Malam Bello, muna jin ka.
Ta kusan Najeriya mai blouse da kayan wuta kala-kala daga Kwara a Najeriya.
Kamar
dangane da wannan ziyarce-ziyarce da mai girma shugaban kasa yake yi a wuraren da aka dan samu irin wannan matsaloli, to abu ne mai kyau, don ya dan so samu kuɗin da yake musu kai. sai dai gaskiya muna kira ga mai girma shugaban kasa gada dauki matakai na cewa a biya wasu kudaden wasa ko kuma a dauki wani mataki wanda irin wannan tunda waɗannan bayan Allah ɗan Boko Haram an ci lagon zarayensu to ya kamata a bi duk hanyoyin da ya kamata amma ba ta neman kuɗin fansa ba. Wannan ita ce takaitaccen gudunmuwata. Na gode BOA.
To mu ma mun gode Malam Bello. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America.
Sunana
Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba Garba muna jinka.
To lallai abinda shugaban kasa yake yi na ziyarce-ziyarcen garuruwan da ake tashin hankali wannan abu daidai ne kuma haka ake so. Shi kuma shugaban kasa muna ƙara kiransa da Allah ya yi kokari ya jajirce duk wanda aka sace su a kasan nan ba ma matan jefci ba na ko ina a Najeriya nan. Ai iya kokari a kubuto da su domin a kai su ga iyayensu. Su kuma jami'an tsaro su babu abinda za mu taya su ta addu'a. Allah ya taimake su, Allah ya ba su sa'a su ceto kowa da kowa. Najeriya nan muna buƙatar zaman lafiya ne. Allah ya taimake shugaban kasa, Allah ya ba shi sa'a. Mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi. Nagode.
Gode mu ma Malam Ayuba Garba Imam. Yanzu kuma bari mu je Kebbi. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kebbi? Malami na Kebbi, ko kana tare da mu? To ina ga malami na Kebbi baya kusa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka. Mun sake samun wani kiran daga Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana ne da Alhaji Umar Sakatare Wara.
To Alhaji Umar Sakatare, muna jin ka.
Yawa gaskiya take billahi kamar duk abin da ya kamata yi ina da yasi adalci ne kawai. Saboda ina tsara cewa na ji abin da sa ta abubuwan mutane Boko Haram ba su bari saboda adalci ne sun mutu ta take shi ko addinin Allah abin da yake ci ra'ayi. Amma a cewa ana shari'a ana shari'a haka nan ba su dace ba. A je take duk mutu ta take shi.
Alhaji Umaru, wace shari'a ake yi?
Na a ce an kama Boko Haram wa abu shari'a shekara 60 da wani abu a kamata an mutu ya kashe ada kashe shi da shi kenan.
To game da ziyarce-ziyarcen shugaba Buhari a garuruwan da suke samu kansu cikin tashin hankalin Boko Haram, ya kake ganin wannan?
A gaskiya wannan ya kula, gaskiya abin da yayi abin ya bude kuma ya kula.
To mun gode Alhaji Umar Sakatare. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Malam Mamadan Dauda sunana. Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, muna jinka.
To alhamdulillah. To babu shakka idan muka dauki wannan zirce-zirce da shugaban kasa Muhammadu Buhari ke, abu ne mai kyau. Kuma da mun ayyukan lura da yawa mutane kin sa dan adam, da mun Allah ya kira shi ma dio karin insani a jula. To da wai abubuwan da ke faruwa kenan, zaki ga dan adam shi kokarin shi idan akai abu lokacin yake kokarin ba su mutane ba su yarda da wace.
Alhaji Musan Garo, muna jinka.
Kina kokari su Hello kira dina?
Eh muna jin ka.
Hello kira dina?
Muna jin ka.
Yawa to zije to irin wayannan abubuwan ya kamata rika ba shugaban kasa uzuri, kuma muna fatan Allah ya kara shugaban kasa Muhammadu Buhari lafiya, kuma muna fatan wannan jasirci Allah ya sa zama alkhairi ga wayannan jahohi da karshe da muke fatan alkhairi. Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kajuru. Hello, da wa muke magana?
Kuna magana daga Kaduna ne?
To daga Kaduna, muna jinka, da wa muke magana?
Sunana Sayyidi Shaibu Balika daga Kajuru, Kaduna, Najeriya.
To Malam Sayyidi, muna jinka.
Mu dai fatan alkhairi za mu yi, Ubangiji Allah dai zama da kasan mu lafiya da mu kanmu nan karamar hukumar Kajuru baki daya, saboda yanayin da muka kasance.
Amin.
Ya rabu.
To game da ziyarar shugaba Buhari kuma fa a kasashe a jihohin da suka samu kansu cikin tashin hankali, me zaka ce game da
al'amari? Ya dan yi kuskure ka dan rashin zuwon shi da yayi gaskiyan al'amari da rubuta ni ma ina ta wannan bangaren, saboda mu muna zaton cewa aka je abu yau ya faru, ya kamata yanda yake nuna yana da kishin mu talakawa a ce abin nan da wayan gari kawai kasance a wannan wuri. Gaskiya ni ma gaskiya na yi juyayin rashin zuwon shi da wurin nan.
To amma sai ya ma ta nake ya tura wakilansa.
Ai mu shi ya kamata dan shine komandan din kasan gabaki eh ma.
To mun gode Malam Sayyidi da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kebbi. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kebbi? Malami na Kebbi, ko kana tare da mu? Sai yanzu bari mu je Maiduguri.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Maiduguri?
Daga Maiduguri ne, Modu Karangiya ne, Inspector Modu Karangiya ne.
To, Inspector Modu, muna jin ka.
Yaran Buhari yana da kyau zuwa da kidi. Kuma mu a Maiduguri anan dai muna kokari ya kacin kokarin mu. Amma dai ni abin da nake fata a ba ma General Nicholas karfi.
To, Inspector Modu, mun gode da ra'ayinka lokaci kuma ya daga mana hannu, dan haka zamu dasa aya anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labaran wasannin ne akan gasan cin kofin Afirka na mata. Gwamnatin Ghana ta ware kuɗi dala miliyan 8 domin shirya gasan cin kofin na mata na Afirka na shekara ta 2018, wadda kasar Ghana ke shirin karban bakuncin sa a cikin watan Nuwamba. Game da abinda ministan matasa da wasannin motsa jiki Isaac Kwame Siama ya ce, ne wannan kuɗi domin wasalima ne a Accra Sports Stadium, ɗayan wuraren filin wasannin da za su ɗauki nauyin wasannin za a yi na ƙasashe guda 8.
Kurarren na mai koyar da Accra House of Folk wasa Frank Nuttall ya gabatar da bukatar lallai sai a biya shi diyyar $10,012,000 da sun ka hada da albashinsa da sauran bulletin din da da a bashi da sauran kudadensa dai dake a hannun ita club. Kuciyan dan kasar Scottish na bukatan has su biya waɗannan kudade gare shi kamar yadda yake koshi a cikin kwandunan da ke tsakanin su. Kuma kakakin Accra House of Okwame Okwari Ado ya tabbatar da samun wasika daga lawyer Nuttall da ke bukatan lallai a gabatar da wannan biya na kudinsa da ke tare da Accra House of Okwame.
Sai kuma labarin tsohon mai koyar da san cikotoko wasa Steve Polaka, wadda shi kuma wato sun ka sallame shi, yayi alkawarin zai saki dawo wa kasar Ghana ya koyar da wasa din ganin irin yawan wato bukatu da club din kasar Ghana ke yi na lallai ya komo ya koyar da su wasa bayan kotoko ta sallame shi a watan jiya. Yanzu kuma bari mu duba kowane irin wainar 'yan wasan Ghana ke takawa a kasashen Turai. Dan kasar Ghana Albert Aduman da ke wa Aston Villa wasa ya haska sosai a ƙarshen mako, yayin da ya zura wa club ɗinsa a gasan English Championship nasarar da sun kai da ci 4-1 akan Wolverhampton Wanderers a ranar Asabar. Sai kuma a kasar Ingila, inda Jeffrey Schlupp ya taka leda na tsawon minti 75 wa Crystal Palace a kashin da suka sha da ci 2-1 a hannun Chelsea. A kasar Spaniya, Sule Mutari ya taka leda na tsawon minti 66 wa ainihin Deportivo La Corona, yayin da suka sha kashi da ci 2-0 a hannun Girona a La Liga. Sai kuma Kwajo Asamoah, wadda ya taimaka wa Juventus a nasarar da suka samu ci 2-0 a kan Udinese a ainihin gasar Serie A. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka za ta zama kasar da ta fi kowace haƙo man fetur a duk faɗin duniya nan da shekarar 2023, a cewar hukumar makamashi ta duniya ko IEA. Babbar darakta a hukumar ta IEA Fed Barrow ta ce yawan buƙatar man fetur a duniya ta haifar da wani gagarumin ci gaba a wannan fanni na haƙar mai a Amurka. An yi kiyasin cewa man da Amurka za ta rika haƙowa nan da shekarar ta 2023 zai kai kimanin ganga miliyan 12.1 daga miliyan 10.6. Hakan na nufin Amurka za ta fi Rasha wacce ta fi kowace ƙasa haƙo mai da yawan ganga miliyan 11 a kowace rana. Ci gaban da aka samu a fannin kere-kere da kuma inganta hanyoyin da ake haƙar man tare da samar da farashin na mai mai daidaito yasa aka samu sauki yadda ake haƙar man cikin farashi mai rahusa. Ko da yake shugaba Donald Trump ya sauya dokoki da dama waɗanda aka dade ana amfani da su waɗanda suka samar da sassauci wajen yin amfani da filayen gwamnati da na jama'a wajen samar da hanyoyin makamashi na mai da iskar gas ciki har da samar da makamashin ta hanyar amfani da iska da hasken rana. Hakan na nufin Amurka ta yi kusa da cimma burin shugaba Trump na samar wa fannin makamashi damar cin gashin kansa. Sakataren harkokin cikin gida na Amurka Ryan Zeng ya jaddada shirin samar da sabbin filaye domin samar da makamashin na buƙatar a sa ido akan muhalli. Tabbas Amurka ta dukufa wajen zuba hannayen jari mafi girma a filaye mallakar gwamnati da wuraren shakatawa wadda ba a taba ganin irinsa ba a tarihin ƙasar. Za kuma a samu kudaden yin hakan ne ta hanyar da arzikin makamashin ke samarwa. A wani taron tattaunawa da aka yi kwanan nan, sakataren harkokin kula da makamashi Rick Perry ya lura da muhimmancin barin kamfanoni masu zaman kansu su bunƙasa fannin man fetur da na iskar gas. A matsayinta na mai siyar da makamashi, ba wai kawai Amurka tana fitar da gas ne kadai ba, a'a har ma da inci a cewar sakatare Perry. Idan aka yi tunani, tasirin da hakan ke yi a duniya cewa mutanen da suke so mu haɗa ƙawance da su sun kwanda sanin cewa makamashin Amurka na zuwa ƙasar su, za su iya kaucewa dogaro akan ƙasashen da za su iya tauye musu wannan haƙƙi da waɗannan ƙasashe ba sa mutuntawa. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutawa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
A takaice, dubban ɗaliban makaranta a Amurka sun ƙaurace mu azuzuwa da safiyar yau Laraba don su yi zanga-zangar nuna ɓacin ransu game da rashin ɗaukar mataki a majalisance don kawo ƙarshen yawan harbe-harben bindigogi a makarantu, don kuma su tuna da waɗanda aka kashe a harbe-harben kan mai uwa da wabin da aka yi a wata makarantar sakandare a Florida. Shahararren masanin kimiyyar duniyoyin nan na Burtaniya Stephen Hawking, wanda ya yi ta nazarin maudu'o'i iri-iri da suka shafi duniyoyi, kama daga yadda sukan samu zuwa yadda sukan shuɗe su zama wani baƙin rami mai matuƙar zurfi wanda ake kira black hole, ya mutu yau ɗinnan Laraba yana mai shekaru 76 da haihuwa. Wani mai magana da yawun iyalinsa ya ce Hawking ya mutu salin alin a gidansa da ke birnin Cambridge, inda ya shafe shekaru gwammai yana aiki a matsayin shehin malamin lissafi a jami'ar Cambridge. Ƙasar Burtaniya ta bayyana jerin matakan da ta ɗauka kan Rasha, ciki har da korar jami'an diflomasiyyar Rasha 23, bayan da ta yi watsi da buƙatar Burtaniya ta bayanin yadda aka yi wata guba samfurin ta zamanin tarayyar Soviet aka yi amfani da ita a Salisbury kan wani tsohon jami'in leƙen asiri.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.